aini wato a cikin zama na 62 cikin wannan littafi mai albarka ibanatul ahkam juz'i na 2 wanda yake shine sharhi na ainihin wato bulughul maram kuna tare da mu daga wannan masallaci mai albarka da ke gidan mai girma a jiyan katagun Alhaji Mahmud ya Ali Ahmad nan kan titin Sarki Abdul Qadir kasuwar Kaji cikin garin Azrai karamar hukumar Katagun jihar Bauchi Najeriya Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala ya datar da mu insha Allah zamu tashi hadisi mai namba na 157 a nuskar da take tare da ni insha Allah hadisin da zamu tashi akan sa shine hadisin da aka karbo daga Amiru dan Rabi'a Allah ya madaukin sarki ya kara masa yarda ce annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salla ala Usman bin Mas'ud wa atal qabara fa hasa alaihi talata hasiyatin wa huwa qa'im sallallahu alaihi wa alihi rawahu darul qutni wannan hadisi da aka karbo daga Amir dan Rabi'a Allah ya kara masa yarda yace lalle ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana yayi sallar janaza akan Usman dan Mas'ud yayin da Allah madaukakin sarki ya karbe shi sai ainihin wato ya raka shi zuwa gidansa na dindindin wato kabarin sa kenan fahasa alaihi talata hasayatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya saka ainihin wato tura kasa ko zuba kasa a kansa kamfata uku wa huwa qa'imun alhali yana da gatse yasa ya tura yasa wannan kasa sa uku Imam Daruqutni ya ruwaci wannan hadisin dunkulalliyar ma'ana ta wannan hadisin shine cewa yushra'u liman hadara ad-dafna an yahsu at-turaba bi yadayhi thalatha asayatin lallai an shar'anta ga duk wanda ya halarci wajen janaza har ya raka gawa makabarta to inda hali a matsayin mustahabbi ana so yayi kokarin samun dama yadda zai tura kasa akan ainihin wato cikin kabarin mamacin sau uku alal aqal ya tura sau uku koda ko yana tsaye ne koda ko yana tsaye ne inda ra'asil qabr anan a wajen kan kabarin kama fa'ala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hasana lada guda an gane ko kaga tura ɗaya ma Allah ne kawai ya san adadin ƙwayar ƙasar ko yawa za a rubuta masa kowane ƙwaya ɗaya na ƙasar hasana lada guda wannan hadisin ya zo ta hanyar hadisi wanda yake mai rauni wa hadha idza fa'ala ainihin wato ihtisaban lil masuba idan mutum ya aikata wannan dan neman lada zai samu lada a wajen Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala to lalle ana so musulmi yayi wannan sanda aka kai dan uwa aka sashi a cikin kabarin sa kai kokarin ka ga kai ma ka tura kasa dan ka samu ainihin wato ladan saka kasa a cikin kabarin bayan ladan mai bayan ladan rakiya ko ai mun karanta a baya ina jin ladan rakiyar wanda ya raka janaza yana da kiradi ko kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce man sallal janazata wa tabi'aha falahu qiratan duk mutumin da ya salla janaiza kuma ya raka gawar yana da ainihin kiradi guda biyu menene kiradi in an ce kiradi shine wani yankin lada ya gwargwadon sa yake malamai sun kwatanta girman kowane yankin lada guda daya kaman girman dutsen Uhud shi kuma girman dutsen Uhud a zahiri dai akan muna ganin tudun sa da iyakar sa ko amma malamai suna cewa kasa ya tafi har kasan bakwai naga kaga girman sa yana da yawa kenan ladan yana da yawa shi Usmanu dan Maz'un dan Hubay dan Wahab bin Huzafa Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda ya karbi musulunci tun shekara ainihin bayan wa'ansu mutane guda uku guda goma sha uku wanda suka karbi musulunci kenan shi Usman bin Maz'un yana daga cikin astabiquna al-awwaluna an gane ko farko farkon wanda suka fara karban musulunci zamu iya cewa shine mutum na 14 wayan karban musulunci a hannun ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka kuwa ya karbi musulunci mubakkiran ko ba haka ba imana ya karbi musulunci cikin suna kan na gaba gaba na farko da wuri mutum na 14 ba kawai su kadai ne mutum 14 ne kawai a duniya wanda suka musulunta a lokacin shine na 14 yayi hijira zuwa habasha kun san hijira farko da aka fara zuwa habasha ko lokacin da sahabbai suka samu kansu cikin kunci da ma'aiki sallama duka a makka manzo Allah ya ga tsananin yayi tsanani yace kai ku tafi habasha akwai wani basarake kirista ne amma mai adalci yana aiki da kristancin da hakikanin sa yadda yake an gane naka mun suka yi hijira zai zan yi ba su mafaka kuma ya ba su mafaka mushrikai makka suka ji labarin sun tafi habasha suka tafi da kayan gara da kudade da abubuwa na kyauta masu yawa don su kai wa sarki su samu kansa sannan su ce waɗannan mutanen ga yadda suke a ba su dawo da su makka da suka je ba samu nasara ba ba su samu yadda suke so ba ban so in shiga kissar mu dade muna ta janta da haka shine wannan sarkin habashan da shine wanda muka karanta cewa manzo Allah ya yi masa sallar gaiba ko manzo Allah ya yi masa sallah salatul gaiba ainihin wato yana habasha ina fata ayan san habasha ko Ethiopia ko yawa kasa ce da take makwabtaka da Sudan tana kuma makwabtaka da Eritrea yawa ina jin tana makwabtaka da Chad ma yawa ya ba su mafaka saboda ya kira Yesu ya tambaye su abinda addinin musulunci yake a kansa yake karantarwa abinda shi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo da shi suka faɗa masa suka ce to ai wannan ba yace musu wannan ai ba bambanci da abinda annabi Isa ya zo da shi don haka yace ba zai ba su ba kuma ya ba su mafaka sosai ya kyautata musu baƙuncinsu don haka ma'anarsa ma ya riga ya musulunta shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi mar sallah bayan ya rasu al-hijratu al-ula tin hijra ta farko akai hijran nan da shi tare da shi Usman bin Maz'un din huwa wa ibnuhu Sa'ib tare da dansa Sa'ib shi ma ya musulunta yayi hijra ga nan mallan ya koro kissar da abin da ya faru a Habasha din ba bukatar sai na kawo ta tunda na riga na yi samarin ta ko yawa abinda muka fahimta a wannan hadisin ɗan uwa shine cewa mashru'iyyatul hasa ala al-qabr thalathan lalle an shar'anta ana so mutum ya tura ƙasa akan kabarin mamaci sau uku wastahabba ashabu shafi'i wasu daga cikin almajiran imamu shafi'i sun so an ya kula inda zalika su faɗi wannan karatun su karanta wannan ayoyin lokacin da ake tura ƙasa din wa'annan ayoyi na cikin suratu daha wata aya za a karanta cikin suratu daha sanda za a tura ƙasa din ita ce faɗin Allah ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra sanda za ka tura na farko sai ka ce minha ban ka ce bismillah sai ka ce minha khalaqnakum na biyu sai ka ce wa minha nu'idukum Na uku sai ka ce wa minha nukurijukum taratan ukura. Wannan wasu daga cikin almajiran Imam Shafi'i ne suka gani yana da kyau sanda za a tura a karanta wannan ayar amma ba daga cikin hadisi. An gane? Yawa. Sai hadisi na gaba. Shine hadisin da aka karbo daga Usman. Allah ya kara masa yarda. Yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza faraga min dafnil mayyit wa qafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum wa sa'alu lahu tasbita fa innahu al'ana yus'al. Ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace aya kasance idza faraga idan aka gama ko ya gama busne mamaci wa qafa alaihi sai ya tsaya akan kabarin mamacin wa qala sai ya ce istaghfiru li akhikum ku yi istighfari ku nemi gafara a dan uwanku mamaci wanda yake cikin kabarin nan was'alu lahu tasbita ku roka masa Allah ya tabbatar masa ainihin wato da kalman nan ta imani yayin da mala'iku suke tambayan sa a kabari imana ya samu jawabi ko fadin Allah ta'ala yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit ko yawa mana ku roka masa Allah ya bashi tabbacin amsuwar wannan kalma ta alqawlu sabit wacce ce alqawlu sabit ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da mala'iku suka tambaye shi manzon Allah ya ce fa innahu al'ana yus'al domin wannan dan uwan naku yanzu nan ana tambayar sa a cikin kabari man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka wa ma qiblatuka wa ma amaluka wa ma ko da ke wa'ansu ce wa'ansu tambayoyin ba su inganta ba amma ya inganta man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka an gane ku in ka amsa wannan shikenan wasu ma suka ce me zai ya tabbata hadisi shi ma ya tabbata sai wa za a nuna maka ma'aiki a cikin kabarin sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ce maka me ma za ta qulu fi hadha ar-rajul tambayar da mala'ikun za su maka me za ka faɗi a dangane da wannan babban mutum mai girman daraja mumini mai imani mai aiki na kwarai sai ya ce wannan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi shikenan tambaya da amsa an kare sai dai su ce da shi kai tambaya kai bacci bacci irin na ango babu wanda zai tashe ka wannan bacci sai wanda yake ahabbun nasi ilaika shine Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala sai tashin alkiyama daga nan sai a yalwata kabarin bawa gabas da yamma kudu da arewa zira'i 70-70 sai ai connection da ainihin wato indororo daga gidan aljanna ni'imomin aljanna suna shigo masa cikin kabarinsa kamar yadda za a iya hada masa AC hada masa kaya abinci komai komai yana ta ni'im ya tana'amu fil qabr yana ta ni'imtuwa a cikin kabari lahaza bai ma sani ba sai ga an tashi alkiyama ce ah har alkiyama ta yi Allah ya sa mu cikin su Allah ya sa ya zama kabari dausayi ne a gare mu daga cikin dausayin aljanna domin shi kabari dausayi ne daga cikin dausayin aljanna ga wanda ya yi imani sannan rami ne daga cikin ramukan wuta ga wanda bai imani mutumin da yake musulmi ne amma mai yawan sako ko munafiki ko mai ya aikata abubuwa da yawa iri-iri ko bai kula da dokoki ba da wannan zai jinkirta amsa tambayar da za a yi masa sai bayan can ya dandana ya ji jiki sannan ya amsa Allah ka samu amsa cikin lahaza. Allah ka samu amsa cikin lahaza. Allah ka samu na daga cikin waɗanda za a ba su satar amsa. Ina jin in ba ku manta ba a makon da ya gabata mun karanta wani hadisi har inda muka shigo da jawabin bayanin wasu malamai ko cewa in suka ce yana mustahabbi ne duk da cewa hadisin da ya mai rauni ne idan aka busne mutum a cikin kabari wasu daga cikin ayyukan sun karɓi wannan kuma suna aiki da shi a samu wani daga cikin ƴan uwansa su rada masa a gefen kabarin akan ta kansa ka ce masa ya wane dan wane ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam anan ma za su kira shi ma da wane dan wance in baka san sunan mahaifiyarsa ba sai ka ce masa danna na hawwau an gane ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin ayyamatu sun karbi wannan kuma suna aiki da shi amma ita fuskar hadisin dai bai inganta yawa to har ma a cikin mala'iku idan aka rada wa mutum wannan mala'ikun suna ji su mala'ikun da kan za su ce a to wannan mutum mun zo za mu tambaye shi kuma an riga an bashi satar amsa yaya muka iya da mutumin da aka riga aka bashi satar amsa ai sai kai mu jiya mu tafi bashi dai ya riga ya san amsa an gane dan mutumin da aka sa a cikin kabari to kamar wanda yake raye ne yana jin ma tafiyar ƴan uwansa da suka juya daga kabarin suka tafi suka bar shi a daidai wannan lokacin kuma yake jin shigowar mala'iku gare shi wanda za su tashe shi su masa wannan tambaya Allah ubangiji ka kiyaye mu da dukkan firgici da tashin hankali na tambayar kabari rawahu Abu Dawud wa sahahu al-Hakim Abu Dawud ya rawaita hadisin Imam al-Hakim kuma ya inganta shi don kullalliyar ma'ana ta wannan hadisin ɗan uwa ita ce lamma kana al-mayyitu yas'alu fi qabrihi yayin da ya zama cewa mamaci lalle ana tambayar sa a cikin kabarin sa wa yantafi bi istighfar al-hayy lahu to istighfari neman gafarar da ɗan uwansa rayayyu za su nema masa a wajen Allah wannan istighfari zai amfane shi a wajen Allah zai amfane shi a wajen Allah nadaba asharul hakim shi yasa mai shari'a guni sai ya ce lalle an nadatta mandubi ne ma'ana ana so mamaci idan aka busne shi aini wato a nema masa gafara me asali akan wannan maganar me asalinta asalinta aya alqur'ani mai girma Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala ya ce wa ayan nan ta cikin suratul hashr kun rabbana ghfir lana wal ikwanina alladhina sabaquna bil iman wannan ayar ta nuna ne ya halasta ka nema dan uwanka gafara kuma nema masa gafaran ya amfane shi Allah ya gafarta masa ya bashi aljanna wa kadhalika qawluhu ta'ala haka nan kuma fadin Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat ka nemi gafara ga zunubinka sannan ka nemi gafara ga ƴan uwa mu'minai maza da mata kaga wannan ma ya tabbata nema wa ɗan uwa da ya rasu gafara kuma Allah ta'ala zai gafarta masa wa hikimatu hadha su'al tamyizu llahi al-khabith min at-tayyib bi ikraji asrari al-mauta wa kashfu aqaidihim wa ahwalihim wato hikima cikin wannan tambaya din shine don a tantance ma'ana me hikimar yiwa mutum mamaci tambaya a cikin kabari don a tantance tamyizu llah don Allah ta'ala ya tantance al-khabith min at-tayyib qazani daga ainihin wato tsarkakakke mai kazanta da datti gare shi da kuma ainihin wato wanda yake tsarkakakke mai imani na kwarai da wanda yake da matsala cikin imaninsa an gane ku mai da'a da mai sabawa Allah a tantance wannan da ikraji asrarul mauta ta yadda za a dinga fitar da sirrukan matattu wa kashfu aqaidihim anan ne kuma za a yaye kudurce-kudurcensu da suka yi da yawa za a ga mutum a zahiri musulmi ne mai imani mai kaza amma yana da wani mummunan kudirin da ya warware masa musuluncin nan du'a nan sai a kabari za a tantance a warware kuma bayan lokaci ya ɓaci kun bayan rana ta ɓaci kuma Allah ya kiyaye wa ahwalihim da kuma halayensu wa bayan jaza'ihim da kuma bayani akan sakamakon ainihin wato mu'mina din yan uwa abinda muka fahimta a wannan hadisin na ainihin wato Usman sayyidina Usman bin Affan Allah ya kara masa yarda abubuwa kamar guda biyar na farko dalabul istighfar lil mayyit aqiba dafni lalle ana so ana neman yin addu'a a mamaci bayan an busne shi ana neman ɗan uwa da suka kai shi su yi masa addu'a an gane wannan na biyu talabut tasbit lil mayyit inda su'alul malakaini ana so lalle mamaci din a nema masa tabbatar da kalmar shahada gare shi saboda amsar da zai yi wa mala'iku yayin da mala'iku suke tambayar sa sannan na uku wannan ya nuna ashe yantafi'ul mayitu bidu'a'il hayyul mamaci yana amfana da addu'ar rayayyu ɗan uwansa wani yana magana cewa a'a ai in mutun ya riga ya mutu ba wata addu'a da za ta yi amfanan masa kowaye ya masa sai dai in ƴaƴansa ne kawai wai sai in ƴaƴansa ne kawai suka yi masa addu'ar wai za ta amfane shi shine ma har yake kafa dalili ai ga hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza mata ibnu adama in qada amaluhu illa min salasin sai yace me sanaqatul jariya aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu fadin cewa ana hadisin waladun salihun yad'u lahu sai yace sai in ƴaƴansa ne kawai suka masa addu'a wai za ta amfane shi amma wanda ba ƴaƴansa ba ko ƴan uwansa ne jini ko su wai ba za ta amfane shi wannan fahimul qati jiddan kuskuren fahimta ne kwarai da gaske abinda aka sani aw waladun salihun yad'u lahu abinda ya sa aka kawo wannan aka yi tamyizi da waladun salihun saboda shi waladun salihun shine wanda yake wajibin sa ya maka addu'a dolan sa dole da na kwarai yayi wa iyayensa addu'a an gane ku shi yasa aka ambace shi anan amma kowa ma yayi addu'a mamaci za ta amfane shi in mutum yana son dalili akan wannan maganar ya je shi akwai tafsiri na Ibnu Taymiyyah tafsirul al-kamil karkashin ayar cikin suratul najmi karkashin ayar fadin Allah ta'ala wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jaza'ul awfa karkashin wannan ayar ne ga bayanin da Ibnu Taymiyyah da kansa yi shi da kansa da ya kawo raddi akan masu wannan itikadin yace da yawa mutane suna riya cewa wai mutum in ya mutu dan ƴan uwansa masa addu'a Allah ba zai karɓe ta ba sai dai in ƴaƴansa ne kawai suka masa addu'a Allah zai karɓa yace wannan kuskure ne sai da ya kawo wannan hadisin ma idza ma tunnu adama in qada amal illa min salasin kuma ya kawo dalilai da yawa da suka tabbatar da cewa ainihin wato addu'ar wani tana amfanan mamaci daga ciki akwai wayannan ayoyin da muka karanta daga ciki akwai wayannan ayoyin da muka karanta fadin Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان كاغا انا ما يايشي كا دليل كو باكا با ربنا اغفر لنا وبنجي الله كغفرتا منا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان كغفرتا ان قوم مر سكا ريغايه مو دا ايماني سكا تفي يا الله كوما كغفرتا مو wannan tun daga ainihin wato milladun adama ma duk ɗan uwa musulmai sun shiga ciki an gane na ga cewa ainihin wato sai ya anka ne kawai wannan kuskure aya alqur'ani ma in hujjarka da dalili ka hadisin da na karanta ne to ga aya alqur'ani aya alqur'ani ta buge hadisi to shi ma wancan hadisin fahimtar sa ne ba ai yawa sannan da fadin Allah subhanahu tabaaraka wa ta'ala wastaghfir lil mu'minina wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat ka nemi gafarar zunubinka sannan ka nema wa muminai maza gafara ka nema wa muminai mata gafara kaga wannan ya tabbata dan uwa musulmi yana iya nema sauran dukkan dan uwa musulmi gafara kuma addu'ar ta amfane su don haka yana daga ciki ana so a tsaya akan kabarin mamaci ai masa addu'a a nema masa gafara a wajen Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala na hudu almayitu tahulluhu alhayatu fil qabri lallai mamaci idan ya mutu a cikin kabarinsa rayuwa tana zai ke masa imana rayuwarsa tana tabbata an gane ku da inda hadisi ya tabbata cewa yana jin takun takalmin waɗanda suka kawo shi kuma yana jin shigowar mala'iku an gane ku yawwa na ƙarshe daga cikin abinda muka fahimta a hadisin shine thubutu su'alul qabri wa annahu yakunu aqibad dafni lallai ya tabbata akwai tambayar kabari domin ita kanta wannan tambayar kabarin fa akwai wanda suke da inkarin ta akwai wanda suna musuncewa ba wani tambayar kabari akwai wanda suna da musun wannan wallahi ai mallan sai dai addu'a azabar kabari ta tabbata da ni'imar kabari ta tabbata daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yawa da yawa. Da haka ya tabbata za a yi wa mutum tambaya a cikin kabari. Da haka a nema masa addu’a a wajen Allah subhanahu wa ta’ala, masa addu’a a wajen Allah subhanahu tabaraka wa ta’ala, Allah ya tabbatar masa da samun furuci da wannan kalma ta imani. An gane ku? Farin Allah ta’ala ya sabbitu Allah allazina amanu bil qawli sabit. Allah ya tabbatar mana albarka ne. Wayannan su ne abubuwa guda biyar. Da muka fahimta a cikin wannan hadisi na Sayyidina Usman, Allah ya kara masa yarda. Sai hadisi na gaba shine hadisin Damrata dan Hubayb radiyallahu anhu ahadut tabi'in. Shi yana ɗaya daga cikin tabi'ai ne, ba sahabi bane ba. Kala yace kanu yastahibuna idza suwiya 'ala al-mayyit qabruhu wa ansarafa an-nasu anhu an yuqala inda qabrihi ya fulan قل لا إله إلا الله يا فلان قل لا إله إلا الله يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رواه سعيد بن منصور موقوفا وللطبراني نهوه من حديث أبي أمامة marfu'an mutawwalan. Wannan hadisi yan uwa wanda aka karbo shi daga ainihin Damrata dan Hubayb, Allah ya kara masa yarda, ɗaya daga cikin tabi'ai ne. Yace ya kala yace kanu yastahibuna, su sun kasance suna son, idza suwiya 'ala al-mayyit qabruhu, idan aka busne mamaci aka tura ƙasa aka rufe shi, to a samu wani an yuqala inda qabrihi. Kaga magana da na faɗa cikin ayyamatu ga mala ya kawata hadisi a aini, wato asari ya kawata nan aini, wato an yi kala da a ce inda kabari a wajen kan mutumin da ya mutum a kabarinsa, a samu wani ya tsaya kan kasa ya rada masa ya fulan, in an ce ya radawa ya fada masa, ba wai radawan zai magana, an gane, yawa ya fada masa ya fulan qul la ilaha illallah, ya kai wani kace la ilaha illallah, har sa uku kace la ilaha illallah, kace la ilaha illallah, kana kiran sunansa kana ce masa kace la ilaha illallah, ka kalakana masa kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah. An gane wannan? Sannan kace ya fulan qul, kace rabbi allah, Allah shine ubangiji na, ba mala'iku za su mai shi man rabbuka ba, sai kace kamar su talqinin amsa rabbi allah, Allah shine ubangiji na, wa dini al-islam, za su sanne shi wa ma dinuka, ko an bashi amsa wa dini al-islam, addini na shine addinin musulunci, sai ace masa wa man nabiyuka, wa man nabiyuka, wane ne annabinka, sai kace masa wa nabi, kace wa nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, annabi na shine annabi muhammad. To nan wurin su kansu mala'iku za su yi magana tsakanin su ce yaya ka iya da mutumin da already an riga an bai satar amsa, an riga an gaya masa, shi ke nan wannan ka ai ya tsira mu tafi kawai, an fahimci wannan? Wannan asalin Sa'idul Mansur ya ruwaice shi mawqufi ne, amma Imam Tabarani ya ruwaice kwatankwancin wannan hadisin ta wajen hadisin Abi Umama, kuma marfu'i ne kuma ta wajen Abi Umama, kuma hadisin yana da tsawo. An gane wannan? Shi yasa na fusa da ayyin mutu da yawa, wasu kamar Imam Shafi suna aiki da hadisi, in an busne mutum zai ga wani an samu wani daga cikin yawansa sai ta ya wani dan wance ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ya wani dan wance ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah, sannan ka ce masa, ya ce ay Allah rabbi Allah wa dini al-islam wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan kulalliyar ma'ana ta wannan hadisin ɗan uwa, kuma nake gani wataƙila mu iya taƙaitawa akai, shine talqinul mayyit naw'an, kenan nau'i biyu ne ake yi wa mutum talqini, iri biyu ne, ko ai masa wancan ko ai masa wannan, ba lallai a masa duka biyu ba, in an masa ɗaya ma yayi an gane annawul awwal mujma'un ala mashru' ala mashru'iyyati
nau'i na farkon nan kaji abin da malai ce nan nau'i na farkon nan kusan malamai sun yi ijma'i akan cewa lalle wannan shari'a ne an shar'anta an shar'anta shi an gane
yawa wa yakunu inda al-ihtidar
wa yakunu inda al-ihtidar wannan din amma za a yi shi a yaushe ne za a yi shi lokacin da mutum ransa yake kokarin fita anan duniya kenan ko kafin ya mutu an ga ya shiga magagin mutuwa rai yana kaiwa yana dawa to anan za a martalkini a ce ta yadda za a martalkini ko la ilaha illallah muhammadur rasul anan wurin wayansu malamai suka ce anan a wannan talqinin na farko ba za a ce da shi ya ce la ilaha illallah ba sai dai a yi ta faɗin kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah har a samu ya karɓa ya faɗa in ya faɗa sau ɗaya shikenan a tsaya a yi shiru wasu kuma malamai suka ce a'a za a iya faɗa masa za a iya cewa ya ce din za a iya ce masa wane ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan dai saɓanin malamai ne malaman da suka ce ba za a ce ya ce ba sai dai a yi ta faɗin kalmar har ya karɓa sun faɗi dalilansu na daga cikin dalilan cewa ba wani mamaci da zai zo mutuwa sai galibi Allah maɗauki sai ya jarrabe shi da wata irin ishirwa mai tsanani to a daidai wannan lokacin kuma Iblis yana amfani da wannan damar shaiɗan sai ya zo maka da ruwa a kwano ko a tasa mai sanyi sai ce ga ruwa kana so ka sha eh to ba zan baka ruwan nan ka sha ba sai in kai wani abu guda shine abin da yake ce mai zan yi kace ka ce Allah biyu ne ko kuma ka ce kai ba za ka ce Allah shi kadai bane to sai wasu malamai suka ce idan shedan yana masa wannan maganar cewa ka ce Allah biyu ne yana iya yiwa ya ba shedan amsa ya ce ba zan fada ba ko kai kuma anan ka ce masa wane ka ce la ilaha illallah ai kai baka kallon shedan ko baka ganin fafatawa da suke da shedan ko kana kanan baka gani shi yake jin abin da shedan yake gaya masa shi kuma yake ba shedan amsa to amma shi in ya ba da amsa kai zaka ji to idan aka dace shedan ya ce masa ka ce Allah biyu ne ko Allah uku ne sai ya ce ba zan fada ba kai kuma daidai wannan lokacin ka ce masa ya ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sai ya ce ba zan faɗa ba dan Allah hankalinka ba zai tashi ba hankalinka zai tashi inna lillahi wani muna cewa ya ce la ilaha illallah ya ce ba zai faɗa ba wani ya ce ba zai faɗa ba kuma shi kuma yana ba shaidan amsa ne kaga zaka dauka kai tsaye tunda kai baka san cewa ga halin da yake ciki ba cewa yana ba yana baka amsa ne kai wallahi mun shiga akun wani dai muna cewa ya ce la ilaha illallah yana cewa ba zai ce ba to kaga sai ku sa masa wani abu mai girma a tare da shi ko to wannan dalilan yana daga ciki wasu malaman suka ce a'a ba za a ce din ba wasu malaman suka ce a tunda an samu hadisi sarihi ya ce a ce to za a ce din za a ce ya ce amma dai galibi abinda ake hakansa shine za a dinga tunda hadisin ya zo da laqinu mautaku ko ba haka ba laqinu mautaku ku yi talqini a mamatanku talqini nan shine ka ce masa la ilaha illallah ma'ana ka faɗi kalmar an gane ku ka faɗi kalmar la ilaha illallah har idan ya karɓa shi kenan kar a sake maimaitawa sai a bar shi don me yasa ana so ya tafi a kanta kuma daga nan kan makar wani ya sake yin wani abu kuma har wanda ya sake ɗauke masa hankali ya sake faɗin wata magana daban don idan ya yi wata magana daban kuma har ila yau sai an sake dawa ana talqinin la ilaha illallah saboda ana so wannan kalmar ta zama ita ƙarshen rayuwarsa a duniya dan ya dace da hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake cewa me man kana akiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala aljanna wanda duk kalmar ta karshe a duniya ta zama la ilaha illallah ya shiga aljanna ya gama Allah madaukakin sarki na fidda mu Allah ya sa kalmar mu ta karshe a duniya ta zama la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anan wurin malaita wayundabu Allah ya kula al-mulaqqin qul kaga ni mandubi ne ana son mai laqana masa kalmar kada ya ce kace kada ya ce masa qul an gane والامر بل ياتي بالشهادتين كوي يدا الامر yake yazo da shahada guda biyu inda udunihi wajen kunnuwansa bi lutufin da tafsasawa la'alla yashqa alayhi don kada ya tsananta masa wa idha qala al muhtadir idan wanda yake hali ihtidarin nan ya fadi kalmar la ilaha illallah to fala yu'iduha kar mutun ya sake mai tafadin ta kuma sai tsaya wal aslu fihi asali dangane da wannan yi masa talqinin hadisi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa me laqinu mautakum la ilaha illallah kulaqana wa matattunku ma'ana wanda suka zo mutuwa lokacin da suke cikin gargara ainihin wato kulaqana musu kalmar la ilaha illallah kamar hadisin can na ma'aiki mun karanta shi a baya ko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa iqra'u ala mautakum suratu yasin ko iqra'u ala mautakum yasin ku karanta akan matattunku yasin domin karanta yasin akan mamaci yana sauƙaƙa masa magagin mutuwa fa innahu yuhawwinu alayhi sakaratul maut wa gamaratu yana sauƙaƙa magagin mutuwa karanta surar yasin akan mamaci sannan wasu ma sun ƙara sun ce ana iya karanta suratul ra'd ana iya karanta masa suratul ra'd yana sauƙaƙawa mutumin da yake gargara yana sauƙaƙa masa ainihin wato magagin mutuwa me yasa aka ce alaƙana masa kalmar la ilaha illallah dan ya zama fa inna man kana akiru kalamuhu la ilaha illallah da kalal janna duk wanda kalmar ta karshe a duniya ta zama la ilaha illallah ya shiga aljanna ya gama sai talqini na biyu mun yi talqini na farko wannan usani nau'in talqini na biyu shine ainihin wato muktalabun fi mashru'iyyati shi wannan na farkon malamai sun yi ijma'i akan lalle wannan shari'a ta kawo amma nau'i na biyun nan na laƙanawa a kabari ko bayan an busne mutum a ce ya ce la ilaha illallah muhammadu shi wannan malamai sun ƙara wa juna ilimi cikin cewa shari'a ta karba ko bata karba ba shari'a ta yadda ko bata yadda ba wa huwa ma yakunu inda al-qabri shine irin talqinin da muka ambata a baya yayin da za a kasance a wajen kabari ba'da dafni bayan an busne mutum wa lam yaqul bihi al-imama imamani malamai guda biyu ba su tafi akan wannan ba su ba su yarda da wannan talqinin ba ma'ayyin mata guda biyu Imam Malik da Imam Ahmad ibn Hanbal su ba su karbi da ingancin wannan maganan ba amma sun yarda da ingancin waccan na lokacin da yake cikin gargara amma wannan lokacin yana cikin kabari a matalqinin wannan ba su yarda da ingancin sa ba li adami jariyanil amali bihi saboda a lokacin tabi'ai Imam Malik ba su ga haka ba ba su ga haka ba ba su ga haka cikin tabi'ai ba ba su ga haka cikin ainihin wato sahabbai ba wali adamu sihhati ahadisihi da kuma rashin ingancin hadisan da suka zo da wannan talqini rashin ingancin hadisan da suka zo da wannan talqini shi yasa Imam Malik da Imam Ahmad ba su yarda da ingancin wannan ba a wayu sharau inda al-imamaini amma a wajen ayyimatu guda biyu sun ce a shari'a ce an yarda da shi suwaye imamainin Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i suka ce me yasa me dalilin su li umumi hadisi saboda hadisin da yazo din yazo da umum ne cewa man istada aminkum an yanfa akahu falyafal wannan hadisin zai kawo duk mutumin da yaga zai iya yin wani abu da zai iya amfana wani dan uwansa to lalle ya aikata don ya amfane shi ya aikata don ya amfane shi wannan shine dalilin su wali thubutu sima'il mayyit li kalamil ahya sannan kuma ya tabbata ai da nassin aya alqur'ani da hadisai da yawa matattu suna jin maganar rayayyu ko ko yau dinnan an mutun ya kai ziyara a dan uwansa yaje ya gaishe shi ya masa addu'a dan uwan yana sani ya san wane ne yazo ya gaishe ni wane ne yazo ya gaishe ni wane ne ya mun addu'a musamman an ka saba zuwa duk sati ko ka saba in ba su ganka ba sai sun yi kewarka sai sun yi kiyawarka yau kuma wani lafiya ya aka yi yau mu gan shi ba mu gan shi ya zo ya ba mu ya yi mana addu'a ba mu gan shi ya zo ya yi mana addu'a ba na haka yana da kyau a dinga tuna mamata musamman iyaye ana ziyartar su ana yi musu addu'a na gani a cikin wani littafi cewa dukkan yinin juma'a mamata fuffutowa suke gaba daya suna nan kowa a gefen kabarin sa mu ba za mu gansu suna ta hangen wanda suke zuwa suna tuna ta jira da hankoro da ishirwa da kwadayin wanda za su yi musu addu'a tun daga shiga makabartar din dan uwanka da ya sanka tun daga shiga makabartar yana hango ka yana gane ka yana jin dadi yawa ga wani na canya shi ga wani na canya shi duk suna jira waɗanda suka samu ƴan uwan suka tuno su suka zo suka ziyarce su suka yi musu addu'a su koma suna farin ciki da jin dadi na wannan yini waɗanda ba su samu ƴan uwan sun tuna da sun zo sun musu addu'a ba su koma suna cikin damuwa da bakin ciki da takaici an gane wannan sannan mamata suna ziyartar junansu ina ne mun karanta wannan kamar ko a baya ko ai wayan magana likkafani ko har muka ce ana so a yi likkafani matsakaici ko saboda mamata suna ziyartar juna kar ayi mutum likkafani wanda yake na koma baya wanda zai kai ziyara wajen dan uwansa kuma ya ji kunya ko kai mamata ba magana ziyartar ɗan uwansu matatu har ma ziyara a rayayyu suna kawo ziyara gidajensu cikin iyalansu suna kawo ziyara da yawa za ka yi mafarki da wani ɗan uwanka da ya rasu kai a gani kamar mafarki ne amma har a mafarkin ma abun yana gaya maka wannan ba mafarki bane gaske ne har a mafarkin ma kana jin wannan ba mafarki bane gaske ne ya zo ya gaya maka bayanai maganganu kaza 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 to kuma duk wasiya yake maka gaskiya ne gaskiya ne karka watsar da wannan maganan ka dauka ai mafarki ne kawai sai dan ya zo da abin da ya saba wa shari'a abin da ya saba shi ne wannan daga shedan ne ba za ka karba ba an gane ko ai akwai hadisin ma'aiki ko ibn al-qayyim ya kawo a cikin littafin sa na ar-ruh yana cewa al-arwa al-arwah junudun mujannada wa ma ta'arafa minha aitalafa wa ma tanakara minha ittalafa tu rayuka da kake gani da na rayayyun da na matattu duka junudun mujannada ne a hade suke duk ran da ya san wani dan uwansa anan to a can ma da an ji za a haɗu wanda kuma suka yi inkarin juna anan to a can ma ba za su haɗu wa ma tanakara minha ittalafa an gane mu dawo zuwa karatu da haka Imam Malik da Imam Ahmad ibn Hanbal ba su yadda da yin talqini na kabari ba sun ce ba shar'anta ba amma Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i suna nan suna kan wannan cewa lalle ya tabbata shari'a ne kuma za a yi an gane yawa na ga sabanin ayyuma menene rahama ce idan kai ba laifi an gane ko yawa manis ga hadisin su suka ce hadisin Imam Shafi'i da Imam Abu Hanifa cewa dalilin su shine manista da aminku an yanfa aka fa yasal sannan ya tabbata jin maganar matattu suna jin maganar rayayyu har ma da wa kafa qul alihi ko da sautin takalmin san da suke juyawa daga kabari wali hadisi abi umama da kuma hadisin na abi umama ainihin wato wa huwa wa in kana da'ifan ko da hadisin da'ifi ne lakinnahu jara bihi al'amalu inda ahli sham mutanen syria da yawa suna aiki da hadisi hadisin abi umama ƴan uwa a gurguje za mu tafi zuwa ga abin da muka fahimta a wannan hadisin shine mashru'iyyatu tulqin al-mayyit aqiba tasfiyat al-qabr alayhi wa dhahaba istihbabuhu ashabu shafi'i wato an shar'anta yin talqini a mamaci bayan an gama busne shi talqini na biyu kenan ko yau bayan an gama busne shi wannan almajran imamu shafi'i da yawa sun tafi akan lalle wannan ya inganta kuma ana aiki da shi qala ibn al-qayyim al-jawzi ya faɗi fi kitabi ar-ruh cikin littafin sa ar-ruh cewa innal haditha da'if hadisin nan da yazo da maganar talqini bayan an busne mutum hadisi ne mai rauni wa qala al-jumhur kuma kaji wani kaji kuma abinda ibn al-qayyim din ya faɗa wa qala al-jumhur amma jumhur fa sun ce yuhtajj bil hadith ad-da'if fi fada'il al-a'mal ana kafa dalili da hadisi mai rauni a cikin falala na aiki falala ayyuka an gane ana iya kafa hujja da hadisi wanda yake mai rauni ababun tauhidi ne da ainihin wato abinan abubuwa na ahkam hadisi mai rauni ba zai aiki ba amma a falala ko a targibi da tarhib ko kuma a tsoratarwa wannan za a yi amfani da hadisi da ifi tunda kullum a gane idan an ci hadisi da ifi da yawa fa don yana da kyau mu gane wannan da yawa mu idan aka ce yau hadisi da ifi ne kadai abin da muke kallon matsayin hadisin nan ina kwandon shara yake a ji a watsa shi ko ba haka ba ana neman kwandon shara da shi ne a ji a watsa shi ba haka ba ne kuskure ne wannan hadisi da ifi da yawa hadisai da ifan ma'aiki ya faɗe su amma hanyar da suka iso zuwa ga masu riwaya ne masu ruwaitan hadisin ta hanyar da hadisin ya zo gare su ya zama akwai matsala sai hadisin ya zama mai rauni yanzu misali idan su narrators of the hadith din suka zama a cikin su silsila na hadisi din ko isnadi na hadisi din ya zama a cikin su an samu mutumin da yake kafifu daqi ne mai saukin hadda ne shi ba shi da karfin hadda samuwar irin wannan a cikin masu isnadin hadisi dole a ba hadisi hukunci mai rauni kaga ko wannan bayanin da Annabi bai faɗi hadisin ba ya tabbata hadisin ya faɗe shi amma ya zama mai rauni ta hanyar da hadisin ya biyo ko ba haka bane an gane wannan wani malami yana cewa hadisi mai rauni guda ɗaya maganarsa ma'ana muhimmancinta da girmanta da fifikon da ake bata ya fi maganar manyan malamai masu tsoron Allah saba'in ka san ku yanzu in ka san kana da wani malaminka da ka yadda da tsoron Allahnsa ka yadda da takawarsa da ikilasinsa ka yadda da iliminsa ka gamsu kai a karan kanka ka san da yawa ma ka tambaye shi fatawa in ya baka fatan baka neman ya baka hujja ko baka neman ma ya baka hujja saboda ka shi kawai shine hujjarka ko ba haka bane shi din kansa shine hujjarka saboda me yasa kai ka yadda ya zama hujjarka baka jin wa'ansu mutane wasu malamai ana musu laƙabi da hujjatul islam hujja a musulunci ma'ana su kawai ayyukansu da abin da suka faɗi a musulunci hujja ne saboda yadda tsoron Allahnsu yake saboda yadda tsantsar iliminsu yake an gane to in kana da wani malami guda ɗaya kuna san ko guda ɗaya ne duk abin da ya gaya maka fatawa galibi mutum yana zama ya karɓa ya yadda da shi ko to ina ga 'yance malamai irin waɗannan saba'in an gane to ashe wannan ya isa mu gane ba irin wannan magana ɗin hadisi za'ifi irin mu gane masa ma'ana mu bashi wata mahanga mai kyau an gane ba kawai irin yadda muke fahimta da zarar an ce za'ifi a kwandon shara ba a'a amma an ce hadisi mawdu'i yawwa wannan kam totally ƙarya aka yi wa Annabi kwandon shara kawai an ce hadisi mataruki wannan totally ƙarya aka yi wa Annabi kwandon shara kawai ba abin da zaka yi la'akari kai aiki da shi an gane ko yawwa amma hadisi za'ifi da yawa hadisin Annabi ya faɗa amma ya zama mai rauni saboda hanyoyin da hadisan ya zo ta hanyoyin masu riwaya Allah madaiki sarki da tattaun lura da yanayin lokaci bari mu dan ja da sauri cikin fiqhul hadis din malaka cewa mashru'iyatu thubutu su'alul qabri wa annahu yakunu aqibat dafnil mayit mun fahimta cewa lallai tambayar kabari gaskiya ne kuma ta tabbata a shari'a akwai ta wannan akwai masu inkari tambayar kabari na faɗa baya ko akwai masu inkari azabar kabari su kawa maganar su shine wai in mutun ya mutu ai ruhin an dauke shi an yi sama da shi to ruhin yana can sama ruhin nasa biyu ne a sa ga wani anan a ce ya rayu a kabari har ana ta yi masa azaba sannan ga asalin ruhinsa a sama shi ne suke tambaya ita alhali ai ruhin ne ake dawo da shi a haɗa shi da gangar jiki kuma an ce mutum san da ya mutu ana masa wanka ya sani ya san masu wankansa ana masa likafani ya sani kawai magana ce ba zai iya yi ba to a wannan lokacin ba a raye yake ba ne a'a wannan lokacin wanda gangar jikin ita ba a raye take ba a wannan lokacin abin da aka sani shi ne ta yaya yake sani ta hanyar ruhinsa da aka ɗauka sama an gane ku ta hanyar ruhinsa da aka ɗauka sama shi mutum da ke ganin sa da asalin santolarsa da ruhinsa kamar mutane ne guda biyu akan intibaqin su kanga ka gane ko fa utbiqa ba'duhu ala ba'd sai aka hada aka rubanya sashi akan sashin idan da za a maka kashafi a nuna maka ruhi san da yake fita a jikin mutum za a ga mutum din ne kansa ya tashi ya sama za a ga mutum din ne kansa kuma wannan ruhin da ya tashi ne hakikanin mutum din wannan abin da yake a ƙasa wanda muke gani yana kwancin nan santolarsa ne ledarsa ne buhun da aka sa asalin mutum din ne an gane ko ruhi shine asalin mutum din ainihin wannan body na gangan jikin shi kuma kamar ainihin wato buhun da aka sa asalin mutum din a ciki ne dan haka idan asalin mutum din ya tashi ba abin da yake rigiya sai inda aka saka shi amma zaka samu da ruhin da gangar jikin body nasu duka ɗaya ne inda za maka kashafi ka ga ruhin za ka ga ruhin ya ga mutum din ya tashi da kai da kafafuwa da ciki da hannaye da komai yayi sama duk ce gafawa inda za a nuna maka za ka gafawa ne ya tafi gashi yayi sama yayi sama ruhin sa ne kuma za ka ganshi latif ruhin latif almuhimmu dai mu gane lalle tambayar kabari gaskiya ne sannan abu na ƙarshe na uku shine almayyitu tahulluhu alhayatu fil qabri wannan mun ga mai bayanin sa lalle mamaci yana samun rayuwa a cikin kabari tana riskarsa wanda ya rawaito wannan hadisin ɗan uwa kamar yadda muka faɗa ba shine Jumratu bin Habib al-Humasi Abu Ubay ruya an Amamata wa Shaddad bin Aus mun lura tabi'i ne kuma bai da riwayan hadisai da yawa akwai riwaya ta da aka samu ya ruwaita daga Umam ainihin wato Amamatu da kuma Shaddad dan Aus sannan shi kuma akwai Utuba da Arzatu dan Munzir sun ruwaita daga gare shi ainihin wato akwai Ibnu Mu'in ko Ibnu Mu'ayyan ya ainihin wato ruwaita daga gare shi kuma an gane kuma ya ba da shaida a kansa shi wannan tabi'in damra din tabi'in siqa ne siqa ne ma'ana hadisinsa siqa ne maganarsa siqa ce an gane bi ma'ana ana trust akan maganarsa an gane ko wannan shi ne kenan maganar shi yasa ma take da karfi har ta yadda wayancan imaman guda biyu imamu Abu Hanifa da imamu Shafi'i suka ce lalle za a aiki da ita na talqini mamaci a cikin kabarin sa ko bayan ainihin wato an busne shi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ba mu ladan sa abinda muka faɗi bisa kuskure saboda karancin fahimta ko karancin ilimi Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ya yafe mana kafin masu tambayoyi daidai gurgurda za a kira sallah shi alaikum assalam kai na نعم موضوع إذا متروكي نعم موقوفي إذا مرفوعي نعم ما شاء الله لما أولا أنا تنبيع وواتي تكي تنبيع تشيل ما تعرف يا كيوا زيارة قبري كما يدنا ماذا في كيوا زيارة to wato a asali kowane irin abu da aka shar'anta shi a musulunci a maza an shar'anta shi a mata komai na dokokin addinin musulunci mun lura sifofi da aka tashi na mu'minai a cikin suratul ahzab in an kawo na maza sai a kawo na mata ko matakan darajoji na imani Allah ta'ala ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati wal hafizina furujakum wal hafizati waz zakirina Allah katiran waz zakirati kawai kowanne aka faɗi namiji sai a faɗina mace a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima to sai in an lura akwai wata illa sai a tsare mata akwai wata illa da take faruwa eh saboda wannan illa sai a hana su an gane yanzu a hayyan nan a haka abin yake ziyarar mata kabari in ba wata illa da za su haifar ya halasta su je su kai ziyara amma an zura akwai illa haramun ne su menene irin illolin da ake jin tsoro na farko su shiga makabarta mutabarrijin ba sutura ta hijabi duna mutahajjibin ba tare da hijabi sun rurrufe jikinsu ba kaga wani zai shiga makabartar ya kalli mace a cikin makabarta mutum ya aikata sabo ya yi kajawo wannan ba daidai ba ne ɗaya kenan na biyu amma misali da za ta zama ta sa hijabi gaba ɗaya ba matsala to ba mu sai dai na biyu shine galibi mata an san su suna da rauni ƙwarai mace ta shiga makabarta ta ga makabarruka su dunan mutane ne a kwance ta wata tana iya cin dahi wata tana iya faduwa amma in ta san tana da daurewa da za ta iya kiyaye wannan har ta kai ta tsaya ta yi masa addu'a ta jiyo ba tare da wata matsala ba ba tare da niyaha ba wata in ta je wannan kabarin wance na ne a nan din sai ta ga tana gurgurwa a kai ko tana faduwa tana tsalle tana kuka tana cilla ihu tana niyaha da'awan jahiliya wannan haramun in har za ta yi haka haramun ne an hana ta katta ce amma in ba wa'annan lafiya kalau da shi ina ba matsala an fahimci wannan wallahu ta'ala a'lam sabata ta ji kuma ta fahimta na'am rakiyar eh wannan a wasu cikin mazahib din za ta iya raka amma banda mazhabin mutum malikiya ba za ta iya raka gawa mace ba za ta raka gawa a mazhabin malikiya ba saboda kiyaye wayansu illolin da idan aka yardar da haka din za su iya faruwa duk yadda aka yi menene abin da illar at-takhalit bain ar-rijal wan nisa cuɗanya tsakankanin maza da mata haka shi yasa ba a yarda ba a yi cuɗanya tsakanin maza da mata balle a wajen janaza haka mata ba za su rika gawa ba an gane amma a cikin wasu daga cikin duk da cewa ba a cikin mazhabanmu guda huɗu ba ne mazhabar Jafariya Ahlul Bayt mutane shi'a za ga su wannan ja'iri ya halasta mata su rika gawa tare da ainihin maza ɗin ba wallahu ta'ala na'am sai hadisi marfu'i da mauqufi hadisi marfu'i shine mutawatir sahihi kenan mauqufi kuma shine wanda yake ba mutawatir ba an gane ya rage ba ko ya shiga cikin hadisul ahad ko ya shiga cikin hadisai masu rauni an gane ku yawwa wannan shine mauqufi amma marfu'i shine mutawatir sahihi kenan an gane ku wanda isnadinsa an ɗaukaka shi har zuwa ga annabi kuma ya tabbata an gane da mauqufi kuma wanda isnadinsa bai tabbata ya danganta zuwa ga annabi ba ka gane shi ne mauqufi wallahi ta'ala na'am akwai ba dai kuma rani kuma kowace rana ana yi wa mutum tambayar kabari amma kamar misali wanda ya mutu ranar juma'a an ce wannan ba za a yi masa tambayar kabari ba an gane wanda ya mutu ranar juma'a ba za a yi masa tambayar kabari ba yana daga cikin shuhada'ul akhirati guda biyar din nan ko wance shi kan ya zama na shida makin al-gariqu wal-maqtunu wasahibul hadami wal-hariqu a gane wa'annan duk shuhada'ul akhirati an ce ba za a yi musu tambayar kabari ba yawwa amma za a musu wanka za a musu littafin shi za su zama shuhada'ul akhira amma shuhada'ul dunya wal akhira wannan ba za a musu wanka ba za a musu littafin ba ba za a musu sallah ba haka za a kai su a je a busne su da jinin jikin su su waye kenan wanda suka mutu a wajen jihadi wannan su ne kwarai da gaske Allah madaukake su shi da tattaunawa abinda muka amsa daidai Allah ya ba mu lada
kurakurin Allah ya yafe mana Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ya arzuta mu cikawa da imani iyayen mu malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka rasu Allah ya ji kansu da rahama Allah ya yafe musu Allah ya gafarta musu duk wanda yana da wani nasu wanda ya rasu Allah ubangiji ya gafarta masa ya sa ina aljanna mu da muke raye ba mu saura ba ubangiji Allah ya kyauta karshen mu ita kalma mata karshe a duniya ta zama la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa salafiyan wa inda suke gida da wanda suke asibiti ubangiji Allah ya ba su lafiya wannan hali da tsananci tsananci na rayuwa da ake ta fama da shi ubangiji Allah ya kawo sauki ubangiji Allah ya kawo sauki ubangiji Allah ya kawo sauki rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه حق قدره وبالدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.